أنا خير كتبه بلسان عربي مبين، والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آل بيته المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين. وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفوسنا تخواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، واهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم لساكي سادوا أو أن مجلسي نفسر القرآن من جرمة أو أن مسلاتي من تارن البركة مسلاتي إندمي تروست إسلامي سنتا أنا قرم دوغري جهر برنو يومنا يمتن 26 ga watan Ramadan shekara ta 1446 hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma ya dace da har wala yau 26 ga watan 3 shekara ta 2025 miladiya. Allah muke roƙo ya datar da mu, ya fahimtar da mu, ya ba mu ikon fadar daidai, ya gafarta mana kurakuranmu, ya karba mana kyawun ayyukanmu, ya gafarta iyayenmu da malumanmu, ya albarkaci rayuwarmu gaba ɗaya, ya ba mu zama lafiya a wannan ƙasa tamu, a wannan garin namu da sauran ƙasashe da garuruwa na musulmi. Jiya mun kammala suratu Yunus wadda take kunshe da ayoyi 109. Yau kuma insha Allahu za mu shiga suratu Hud. Kafin nan akwai tambayoyi ne ko faɗakarwa akan abubuwa guda uku. Mai tambaya guda ɗaya ne ya rubuta, bayan ya yi dogon jawabi na godiya da addu'a, to Allah ya amsa addu'ar da aka yi. Matsalolin guda uku duk suna alaƙa da tarbiyya, abubuwa ne kullum ana cikinsu, matsaloli ne ana cikinsu, amma ba za a gaji ba, za a fadakar daga lokaci zuwa lokaci domin aiki da faɗin Allah cewa a tunatar da wannan ne. Wani Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya imani a cikin zuciyarsa, sai ya gane ya bar abin da ba shi da kyau din. Abu na farko mai wannan tambayar da yake cewa mutum ne da azumi a bakinsa amma yana kiraye-kiraye da waɗanda ba muharramansa ba, yana chatting, ma'ana alaka da mata kenan. Da azuma bakinsa yana kiran mata yana chatting da su, to azumi idan ya shigo matar kama me aka ce ma halaliyar ba me aka ce ba, in har ka san kana magana da ita ko sabu abubuwa za su biyo ba, an hana ka min babu sadu zari'a, don wannan zai jawo azumin ka ya lalace, balle ko wanda ke ba muharramin ka. والنظر الى الاجنبيه والتلذذ بكلامها انجواي يا حرمت يا حرمت كلام مجي اجنبيه وند ما محرمنك با ماتركا با كما والتلذذ بكلامها كانا هيره دي ايتا كانا جين دادي ده ماغانات حرام ني وند كانا ايكتا ذنوبي ولا اكو يوشي كنا. To ina ko a cikin azumi, a shahrul fadil, wata mai alfarma, watan da abubuwan da suke halal ma an haramta maka, ko ba haka bane? Cin abinci halal ne an haramta maka, shan ruwa halal ne an haramta maka, iyalinka halal ne an haramta maka, abubuwan da suke halal ma an haramta maka, ina ko magana haram? Ga mai hankali, ai akwai dalili. Mutum bai ga girman azumin ba, bai ga girman watan da yake ciki ba,
bai tuna girman Allah da ya halicce shi ba, baya jin cewa Allah yana ganinsa. Mala'iku suna rubuta abin da yake yi, amma duka ya rufe ido yana ɗauki waya yana chatting ɓangaren batsa kuma da azumi a bakinsa. Wannan yana azumi ne, wannan ba azumi ba ne. Ya sha wahalan kishirwa, ya sha wahalan yunwa. Kuma kamar da malamai suke faɗa, zunubi a guri mai alfarma, a lokaci mai alfarma azam ya fi girma. Kamar da yake aikin alkhairi a lokaci mai alfarma, a guri mai alfarma ya fi girma. Haka zunubi, kuma mutum mai zai samu ne, ka wannan hatsari ne. Wanda kuma hanya ce ta zina, wala taqrabu zina, kada kusanci zina. Duk abin da zai iya kai ka ga zina a kace kada kusanci wannan din. Yawan kallo, hira, to amma saboda raunin imani sai mutum ya tsana ya tuna tsaye wasa gaban Allah. Mutum ya tuna tsaye wasa gaban Allah subhanahu wataala, kuma abin da wani amfani zai maka. Gashi ka yi sabon Allah, gashi ka zubar da kibarka a gurin Allah da gurin mu'mine. Kuma in kai magidanci ne, kana so aiwa yaranka haka. In kana da iyali, kana so wani yawa iyalinka haka. In kana da yara 'yan mata, kana so wani yawa yaranka haka. Ko ba magidanci ba ne, ko ba ka da yara, in ka girma ka yi aure, ka samu zuriya, ka haifi 'yan mata, kana so wani ya yi wannan chatin da yaranka mata, don me za ka yi wa 'ya'yan wasu? Ba ta wani rashin imani, raunin imani. Saboda haka mutane su yi tsoron Allah. Yau ba kana raye, ba ka san gobe mai zai faru gare ka ba. Ta yi bayan wata uku kana cikin kabari, ta yi bayan shekara da kana cikin kabari, duk abubuwan da kuma an rubuta a aje su, kuma baka tuba ba. Za ka ji ka tarar da zunuban nan a cikin littafin aikinka. To Allah ya kiyaye, to mutane su yi tsoron Allah. Fadakarwa ta biyu, ina son a jawo hankulan 'yan mata da suke shigan da bai dace ba, domin jawo hankulan samari masu rawan kai da fuskan kai. A dukansu a yi rawan kai ne, su 'yan matan da dukansu matasan. Duk dai magana tarbiyya ce, duk rashin tarbiyya ce. Rashin tarbiyya daga iyaye, ba su samu kyakkyawar tarbiyya ba. To yayin da za ta yi shigan banza, ai da ma ai ba ta yi wannan shigan ba don ta jawo hankalin maza a aure ta, ba don wannan ba, don wani abu daban. Wanda take so a aure ta, ai ba za ta shigan banza ba. Ko shi dan banza in ya ga yarinyar da ba ta da tarbiyya, ai ba zai aure ta ba, sai dai ya alaka ta banza da ita. Amma an ka ce ka aure ta, ce kai wannan ba ta da tarbiyya, shi kuma ba ya da tarbiyya ba. Aka ce ka aure ta, ce kai wannan malam yarinyar nan ban yarda da ita ba, shi kuma ba abin yarda ba ne. Wannan ya nuna cewa abin da ba shi da kyau, ba shi da kyau a gurin kowa. Sai dai mutum ya rufe ido ya yi. Saboda haka duk rashin tarbiyya ce. To amma matsalar yau kamar da muka yi bayani, iyaye suna sakaci wajen tarbiyya. Kuma wani sa'ilin kuma ko sun yi ƙoƙarin yin tarbiyyan, yaran sun fi ƙarfin iyayensu yanzu da yawa. Wani sa'ilin kuma daga cikin abubuwan da suke lalata tarbiyya akwai talauci. Factor ne babba, major factor ne wajen lalata tarbiyya, musamman 'yan mata. In mahaifi ba yi da wadata, ba yi da hali, ci da sha ma da kyar, yarinya ta girma tana da bukata, tana da bukatar riga, tana bukatar waya, tana da ƙawayenta suna da waya, ko tana zuwa makaranta tana bukatar kudin mota, duk abubuwa. Kuma a gida ba za ta samu ba, in ba ta kai zuciya nesa ba, ƙarshe mai zai faru? Kuma kullum ta rayu haka zai yi wahala. To saboda haka talauci, ciyasa musulunci ya yaƙi da talauci fiye da yadda kake tsammani. Duk kafa ta talauci musulunci yana toshewa, duk kafar da za a yaƙi talauci musulunci yana budewa. Inda tsare-tsaren da musulunci ya kawo na yaƙi da talauci inda muna aiki da shi duk ba mu da matsala amma ba a yi ba takafulul ijtima'i ba tallafawa ba maganar tsarin zakai da kamata waƙafi ba a yi wasiya ba a yi wani sha'ilin da ranka kana ga kuɗi ka ɗauki kuɗi ka ba yana da wahala ran dan adam yana da wahala ka ɗauki kuɗi mai yawa ka ba mutum ba zai iya ba tuhibbuna almala hubban jamman fitra ce wannan to amma kana da dukiya sai ka yi wasiya in na mutu ka rubuta takarda ka ajiye kana da miliyan 500 za ka bar wa magada ce in na mutu miliyan 50 din nan ai bai kai sulusi ba ko asulusu ba sulusu ka fi bai kai sulusi ba miliyan 50 din nan sai a ɗauka a rabawa talakawan unguwanmu a ba su jari baka yake da talauci ba nawa ne wanda suke rasuwa suna barin biliyoyi amma wa ko ka tabbajin yayi wasiya a baiwa miskinai naira miliyan 10 babu ya bari magada su raba sifa caka bayan kwanaki su makudin ya kare ba su ba ba talakawa ba shi kuma bai gina lahiransa ba duk uku asara shi ma ya asara talakawa sun yi asara magada ma sun yi asara shedan shi yake da riba ba wanda ya samu riba shedan shi yake da riba nawa masu kudi da suke rasuwa su bar dukiyoyi masu yawa ba sa waƙafi zakan ba an fitar ba a rabawa yadda ya kamata mutum ya fi da zakar miliyan 100 amma ba zai ba mutum 20 miliyan 100 don samu jari ba baka 10,000 inda ka je ka karbo zakan ka zo gidanka 5,000 din ya kare kana zuwa koban gida mai shagon yana binka bashi ka bashi naira 2,000 keke na bibi ya karbi naira 1,000 ka shiga ka je babu cefa ne ka bana 2,000 shi ke na hannun rabana domin hatta a malikiya aka ce mai ka ba mutum abin da zai ishe shi na shekara abincin shekara to kaga ba yi ma'ana ba ma da yawanmu mafi yawanmu ba ma taimakawa wajen kawo gyara a society domin akwai kowa contribution nashi akwai kowa gudunmawa shi malamai su yi wa'azi su fadakar sun ba da gudunmawa su masu mulki su sa doka da order da karfin mulki su gyara abubuwa masu kudi su taimaka da kudin da Allah ya ba su ai ba a banza Allah ya raba responsibility ba zai wahala ka ga malamin da shi sarki ne ko gwamna ne ko mai kudi ne yana da wahala a bar shi da ilimin zai wahala in ya yi kokari ya rike kansa ma alhamdulillahi ko ba haka ba ne in ya je baya roƙo ma ya yi kokari ba safai ne ake hada mutum ilimi da kudi ba shi mai kudi kuma ba safai ne a bashi kudi kuma a bashi mai ilimi ba safai ake samu mai mulki shi ma ba koyaushe ne ko ba bashi mulki a bashi kudi a bashi in ba mulkin ake bashi da shi to saboda haka irin malamai suka yi ta wa'azi mai mulki bai taimaka ba masu kudi ba su taimaka ba to me za a yi to sai da kai ta wa'azi kai shi malamin bai san abin da ke tafiya gari ba haka za a ce ma ka ta jan ayat da hadisi kana fassarawa haram kar ai wallahi malamin bai fahimci abin da yake tafiya gari ba to masu kudi ba sa taimakawa to shi yasa umma gaba ɗaya sai an faru kafin abubuwa su yi kyau to mahallu shahid talauci na da tasiri ba wai ina cewa in ke mahaifinki talaka shi ne ya halatta ki jiki ya bada kin ga dama ba a'a haramun ne ko za ki mutu saboda talauci ma wani abin haram ne wuce haram sai dai kuma larura kuma na da babinsa wanda kuma ba fatawa amma za a bayar ba ba fatawa gaba gari gaba kidi za a bayar ba za a kalli halinki yanayinka ko yanayinki malami ya duba gurgurdo ya baki fatawa ba wai fatawa gaba daya za a bayar ba to su mana dole iyaye su taimaka kuma in mutane unguwa su taimaka kai kana da kudi a unguwa ka san wani mukocin yaran ka suna da suna san karatu yaran sa talakawa ne sai ka dauki tunanin school business ko ka aje musu ɗayan kudin mota a wata kana ba su je su yi karatu da sun gyaru ai gyaruwan gari ne ai kai maka huta amma ka bari su lalace so cikin dare su haura katanga su shiga gidanka su yi masa ta don ba su gyaru ba to nan ma shiga mace dole ta yi sutura ta musulunci yarinya ta balaga shi kenan hukuncin shari'a ya hau kanta dole ta yi sutura mace ta yi shiga mara kyau sai ta shiga cikin hadisin manzo Allah kasiyatun ariyat zahiri ka gansu akwai sutura a jikinsu amma tsirara suke amma matsatsiyar riga za su sa wanda na kwatanta duk kana gani komai a jikinsu ko kuma riga wadda take shara-shara duk babu haramu ne to wannan matasa masu rawan kai da kina son ki ja hankalinsu ai ba aurenki za su yi ba za su bata miki rayuwarki ne kuma su yi watsi da ke kin asara to a ji tsoron Allah a daina matsalar ta uku ita ma ta tarbiyya ce maganar muke cewa matasa masu shaye-shaye idan an sha ruwa sai suna satan waya suna kwace waya wani kwanakin wani yamin tambayi bai wuce sati ɗaya ba malam ya ce a yi magana kawai na ba samu na yi magana ba ya ce in kwanakin nan wayoyinsa guda biyar aka sace masa ya ji sha sama ya ji zafin abu ya ce malam ya yi wa'azi a kai wayoyinsa har guda biyar aka sace masa malam ya ce a yi wa'azi a kan wannan to wayan musulmi ne Ali, Sani, Suleiman, Muhammadu, Abubakar suna yi masu kyau a mahalin ba kyau su suke yi a cikin watan azumi waya mai tsada a sace kuma a ji a sayar da araha a sha kwaya a wuce yau ma haka gobe haka mutum zai rayu cikin wata da ka sace waye guda goma wani dubu ɗari wani dubu ɗari biyu ka ji ka sayar a banza ka raba masu wayan da wayarsu kai kuma wayan ba ta yi maka amfani ba ko sisi ba ka da shi bayan sati ɗaya bayan kwana biyu duk kudin babu kudin haram ba albarka kai ba karatu ba kai ba addini ba kai ba rayuwa kyakkyawa ba kai ba sana'a ba me amfanin ka wannan duniya me za ka ji ina za ka ji kuma kana gani haka za ka dawo ma haka kai za ka dawo kana gani haka za ka dawo ma kullum kana satin wayan mutane kana sayarwa haka kana gani haka za ka dawo ma kana gani haka za ka ci gaba da rayuwa haka kawai kai ma ka san ba zai yi ba yi akwai lokacin da zai zo satan ma ba zai yi ba ko aka ce kai sata kana gani ba kai sa kai sata ba ko ba ka san sanda za ka mutu ba ko wanda kuma kake satan wayansu duk kullum sun yi mummunan addu'a kan kafa duk wanda ka sace wayarsa kaɗan ne wanda zai huci zuciyarsa ya ce Allah ya gafarta masa ko Allah ya sa ya tuba kaɗan ne sai dai a ce Allah ya tsine masa Allah ya halaka shi addu'o'i za a yi sai ka ƙara lalacewa kana ƙara lalacewa ba kwanciyar hankali sai za ka yi sata hankalinka a tashe don kar a kama ka za ka je ka sayar hankalinka a tashe don kar a gane ka bayan ka sayar ma ka kashe kudin makana tunani karfa a bi sawu a zo a kama ka ba kwanciyar hankali kana cikin azaba tun makafin azaba ta lahira rayuwar ta kama rayuwa ce ta azaba aiko firgici akan firgici tsoro akan tsoro tsoro akan tsoro me yasa ka zaka wanda kanka ina ma a ce inda ka yi satan ka tara kudi ka gina gidaje ka kana da manyan motoci Allah da kalla a ce ka ji dadin duniya kafin azaba ta lahira to amma wahala abinci da kyar sha da kyar amma kullum sai kun yi wannan sata yi amfaninsa mutum ya zo sallaci ya saci takalma a masallaci mutane sun zo sallah
don a rage zanubi a samu lada mutum sai zo shiga cikin masallaci ya yi sallah tare da jama'a kuma ba ikwashi takalmar mutane ya tafi yasa to matsala ce ta rashin tarbiya inda mutum zai fahimci me yasa ya zo duniya kuma me yi ƙarshensa inda mutum zai tuna wannan ai ba zai yi waɗannan al'amura ba saboda haka muna kiran matasa su ji tsoron Allah kada su lalata rayuwarsu su jefa kansu cikin bala'i kuma su jefa mutane cikin bala'i kullum sata musamman satar waya cikin kike na fef ya yi yawa kuma abu na biyu masu sayan wayan sata su ma ai gara barawo hatsarinsu ya fi barayin inda ba mai saya in ya sa zai yana zai kai ai ba zai yi ba amma masu sayan kayan sata kuma sun san na sata ne suna da shago suna sai da wayoyi a kai musu na sata siyasiyar to hatsarinsu ya fi masu satan ma kuma abin da ke kara taimakawa raunin tabbaka aiwatar da doka mutum ya san an kama shi ma ko an ja an kulle shi ba wani lokaci zai yi ba ko kulle shi ba za a yi ba a belin nashi a bar shi ko a wasu dabaru a bar shi doka ba ta hau kansa don me ba zai yi sake ba dole zai sake don doka ba ta aiki to saboda haka ina ba da shawara ga masu laifin nan su tashi cikin dare su yi sallah su ce ya Allah ka raba ni da wannan abu ya Allah ka sa an tuba don wannan in ka yi wa kanka gata ka gyara rayuwarka kuma ka hutar da mutane daga sharrinka mazalla ce almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin ƙwarai musulmi na hakika shine wanda musulmai ɗan uwansa suka kubuta daga sharrin hannunsa da harshensa ba a cutar da ɗan uwansa musulmi da hannunsa ba a cutar da ɗan uwansa musulmi da harshensa wannan shine musulmin ƙwarai amma duk mutumin da yake baya yana cutar da musulmi ɗan uwansa da harshensa yana cutar da musulmi ɗan uwansa da hannunsa da an ganshi ana tsoronsa ana fargaba za a shiga cikin tashin hankali wanda ba musulmin ƙwarai ba ne ba za a ga alherin duniya da lahira ba a nan duniya ba za a ga alheri balle lahira to a ji tsoron Allah rayuwar nan ba komai ba ce ba komai ba ce a ji tsoron Allah gyara to Allah sa dace na malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور.
نعم. سورة هود. سورة وين سورة؟ سورة هود. سورة النبي هود عليه السلام. كمان دام كرنت حديثي يا زو أنبتهم وين سورة وين سورة مثلاً سورة تا سورة هود أتكلم حديث الترمذي. daga hadisin Ibn Abbas kuma an kira wannan sura da suratu Hud saboda ambaton labarin annabi Hud da mutanansa kuma malamai suka ce wato Allah subhanahu wataala ya ambaci ya tsawaita bayani a cikin wannan sura dangane da annabi Hud fiye da sauran surori wasu malamai suka ce an maimaita ambaton annabi Hud har sau biyar a cikin wannan sura duk da cewa akwai labarin sauran annabawa amma saboda an maimaita sunan Hud har sau biyar kuma an fadi wato labarinsa da labarin mutanansa da fadi fiye da sauran gurare kuma sura ce makkiya a Makka ta sauka wasu malamai suke cewa banda aya daya wasu malamai suke cewa banda aya guda uku أما الطاهر بن عاشور كتوى الأصح أن السورة كلها مكية. لشما في إنجنتي دكني آيوي نوين السورة أما كسر سوكا. سنن ترتيب إنت جيل إنت وين سوكا تاسوكا بيان سورة يونس. هكذا نقول جيل عن القرآن سورة تازو بيان سورة يونس. هكذا وين سوكا ما تاسوكا بيان سوكا سورة يونس. wajen jerin sauka ita ce sura ta 52 wajen sauka ayoyin da suke sauka ita ce aya ta 52 ta sauka da aka saukar a cikin alkur'ani amma jerin na sura jerin surori na alkur'ani nan a cikin jerin surori na alkur'ani ita ce sura ta 52 an fahimta amma jerinta ko nambanta a cikin jerin surori alqur'ani a cikin mushaf ita ce sura ta 10:11 fara daga fatiha bakara har zuwa yunus 10 hud kuma 10:11 adadin ayoyinta misali kirgin mutanen kufa da basra aya 123 a gurin wasu malamai 122 amma gurin wato malaman kufa abin da kira sa Abdul Ayy aya 123 to sura kan me take magana galibi ayoyin al-surorin al-qur'ani akwai mawdu'at mushtarak wannan sura ma tana magana akan na farko ne tabbatar da tauhidi da wannan ma aka fara surar tabbatar da karetakar Allah haka na kuma labaran da aka kawo na annabawa da suka gabata annabi Hud annabi Nuh annabi Shu'aib da sauransu duk dai maganar abautawa Allah sannan tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sannan tabbatar da mu'jizata alqur'ani kalubalantar larabawa su kawo kutankwacin wannan alqur'ani ko surori guda 10 tabbatar da mu'jiza ta alqur'ani sannan al-istiqama ala din tsayawa akan addini fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak tsayawa akan addini kana mutun ya kauce ka yarda da addinin ka imani kuma ka tsaya akan addini sannan ithbatul hashr tabbatar da cewa akwai ranar tashin alkiyama za ta da mutane a yi musu hisabi sannan halittun sammai daga sai da sauran halittu domin nuna kudrar Allah subhanahu wataala buga misalin mu'minai an buga wa mu'minai misali da mushrikai misali sannan labaran al'umma suka gabata kamar yadda muka yi ishara zuwa ga wannan labaran annabi Nuh annabi Ibrahim annabi Shu'aib annabi Musa annabi Hud annabi Salih da Lut to labaran mutanen da suka gabata da irin abin da ya faru gare su domin labaransu su zamanto wa'azi da darasi ga masu karanta alkur'ani
ga al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma akwai lallashin manzon Allah, ana bashi labaran annabawa suka gabata da irin yadda suka yi fama da al'ummomin su. Saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shima kada ya damu da irin abubuwan da yake fuskantar su daga kafirai na zamanin su, domin ya ga irin abin da ya faru ga annabawa da suka gabace shi. Wannan kenan wasu daga cikin mawdu'at, abubuwan da wannan sura take bayani a kansu. Ga abubuwan kusan abubuwa ne kusan kowace sura, in kana karanta za ka samu waɗannan abubuwa. Dangane da girman wannan sura, hadisin Ibn Abbas ya zo a cikin sunan Tirmidhi. Sayyidina Abubakar ya ce ya Rasulullahi, ya ce manzon Allah, ya Rasulullahi kad shibta, ya manzon Allah ka yi furfura. Farin gashi kenan ko? Ya ce furfura manzon Allah ba yi da yawa, manzon Allah ya bar duniya furfurarsa ana kirgawa ba yi da yawa. Nawa ka ce manzon Rami? Ka tabbatar ko kana da ijtihadi ne? Kana da yaqini ko zannul ghalib? To almuhim ba su wuce ba su kai 20 ko 20 da wani abuwa fadin gashinsa. Wani ai sai mai ka mai da hankali za gani. To amma duk da haka sayyidina Abubakar ya lura cewa manzon Allah ya yi furfura saboda lura da gashin manzon Allah. To sai manzon Allah ya ce shayyabadni hudun wa akhawatu, a wata riwaya, amma riwaya Tirmidhi, shayyabadni hudun wal waqi'a wal mursalat wa amma yatasaalun wa idha ash-shamsu kuwirat. Ce waɗannan surori su ne suka sani na yi furfura, su suka sani. Galibi furfura me yake kawo furfura ne? Damuwa, damuwa da yawan tunani, da ka shagaltu fiye da kima, ka rika tunani fiye da kima. Ana fahimta? Wani abu ya tayar ma da hankali, kai ta tunani a kai, kana cin abinci kana tunaninsa, kana tafiya mota kana tunaninsa, ka zo kwanciya bacci kana ta tunaninsa kafin kai bacci. To wannan sai ka ji, nan da nan sai ka ji gashinka zai fara fari. Wani ya ganka zai ce wani ya tsuha, amma shi bai san irin abubuwan da kake fama da su ba. Jawani ya tsuha da wuri. To za ka sha san masu wa'azi da yawa ga za su yi furfura me da wuri. Saboda matsaloli na ba ma maganar wa'azi da karantarwa ba, matsaloli. Kuna fahimta? Kai sallah salawat da jama'a, kana gama sallah za a maka fatawa, ka zo kai huduman juma'a. Kuna fahimta? A kira ka sallar janaza, a kira ka ɗaurin aure, sannan wani ya kawo maka matsalar matarsa, mace ta kawo matsalar mijinta, a kira ka sulhu. An fahimta? A gayyace ka wani kwamiti, a kira ka taro, wani ya maka tambaya baka san tambayar ba, ka shiga bincike. Kana so ka yi bacci amma ka hana idonka bacci, ka gaji fa, ka je ka karantar, ka yi sulhu, ka yi menene, ka ba da fatawa, sai ka zo kuma cikin dare sai ka sake bude littafi, ka zauna tambayar da aka yi maka don ka samar masa amsa. Ka ana dole ka yi furfura, ba ka san san da san da za ka yi furfura ba. To amma kuma mutane duk ba sa gane irin wahalar da malamai suke yi. Shi abin da ke gani kai malamin yana jin daɗi, ana ce masa akrama kallahu, ana girmama shi. Girmamawa da jama'a suke maka duk hankalinsa yana nan shi. Yana gani ka samu matsayi, yanzu ni ma ya zan yi in samu wannan matsayin? Ka samu sai ka shiga za ka gani, ka zo ka shiga. Za ka faɗi gaskiya. Ka zo ka shiga sai ka gudu. Kuma kai balancing, kai kokari ka jure. Kai haƙuri da jama'a, kar ka bata musu. Wannan yanzu kawo matsala, ka jure ka ji shi, ka biya masa wannan yanzu. Ba za ka ce kai malam na gaji ka tafi ba. Muni sai ka gama karantarwa a masallaci, bayan shayi, za ka zauna mutum uku, hudu, biyar, za ka saurari matsalolinsu. kaga makaratu karfe 8 sai kaga karfe 9 zaka bar masallaci kai je gida kuma kana zuwa ko gida mutum biyu suna jiran ka bazai kace musu na gaji ba sai ka bude ko ba a shiga ka zauna da su kila sai karfe 10 za su tafi kafin ka kimsa kai waye sai kuma nan kuma sai wani ya kira ka waya wallahi malam wata matsala ce wata fatawa ce haka ba rayuwar take to amma duk da kace malamai sun shiga duniya malamai suna jin dadi malamai kaza kaza wahyu shaytan duk wannan alheri ba gani ba za a musu uzuri ba ana fahimta to al-muhim mahallu shahid abubuwan da suke sa mutun ya furfura wato damuwa da abu akwai furfura ta halitta mutum ba wani responsibility a kansa ba wata damuwa a kansa amma yanayin halittarsa take shekara 30 da wani abu ya kai shekara 40 yayi furfura halittarsa wani kuma yanayin kirin jikinsa ba zai furfura da wuri ba ya shekara 70 ba furfura amma duk wannan kadan ne wanda zai yi da wuri kadan ne wanda kuma yayi ciki yan shekaru masu yawa kuma bai da furfura kadan ne to annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Abu Bakar ya tambaye shi sai ya Rasulullah kai furfura sai manzo Allah ce shayyabni hudun surori wadannan surori su suka sani na furfura dangane da alwaqi'a idza waqa'at alwaqi'a da wal mursalati urfa da amma yatasailun an an-naba' al-'azim idza ash-shamsu kuwirat duk surori ne suna magana akan tashin al-kiyama akan tashin al-kiyama muzan Allah sun yana karanta wadannan surori shankalin sai tashi duk da cewa fa shi an bashi guarantee cewa shi dan aljanna ne amma labaran tashi alkiyama in yana karanta surorin nan sai abun ya dame shi saboda imanin sa saboda sanin girman Allah saboda sanin girman ranar tashin alkiyama dan shi an nuna masa aljannan ya gani an nuna masa wutan ya gani mu ba mu gani ba kuma imanin mu da takawar mu ba su kai irin na manzon Allah ba to shi yasa ana karanta suratul waqi'a da wayo kana ma dariya kana karantawa ko wani yana karanta suratul waqi'a ko suratul kaza wani yana gurin ana dariya ana hira ana tadi ba dauki abun komai ba amma manzon Allah yana karanta wadannan surori tunani akan su a sanadiyar haka yayi furfura dangane da suratul hud wasu malamai suka ce saboda fadin Allah fastaqim kama umirta wa man taba maka wala tatghaw ka tsaya kyam kamar da Allah ya umurce da waɗanda suka yi tuba suka musulunta tare da kai wala tatghaw kada ku shishi kada ku wuce iyaka to manzo Allah yana tunani ya zai yi ya tsaya kyam akan abin da umurnin da Allah ya dora shi akai suka ce wannan tunanin shi ma yana daga abubuwan da suka sa shi ya furfura mu yanzu mu saba wa dokar Allah mu keta hurumin abin da Allah ya haramta ba ma jin komai to wadannan surori mazalace su suka sa ni na yi furfura to ya sa magabatan suna karanta surori da ayoyi na ashar kiyama kuka suke wasu ma su ma suke magabata yanayin azaba ta lahira su ma suke amma mun ana karanta azaba ta lahira na fasara dariya muke mun yi da mu abin dariya abin shakatawa kaga akwai magana amma yin mahallu shahida nan wannan surorin wannan sura tana daga cikin surorin da suka jawa manzon Allah furfura kuma manzon Allah ya ambaci sunan wannan sura a cikin wannan hadisi ta Ibn Abbas sai Allah ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim alif lam ra dewa daga cikin malamai idan sun zo suke Allahu a'lam bi muradihi bi zalik Allah shine ya san abin da yake nufi da wannan duk da cewa galibin dewa daga malaman tafsiri manya manya a farkon suratul baqara alif lam mim zalika kitabu la rayba fi suna tattaunawa me yasa me ake nufi da wannan suna kama ganganu masu yawa abun da ake kira su al-huruf al-muqatta'a
alif lam mim alif lam ra ta sin ta sin mim ha mim sad qaf yasin wadannan harufa al-hurufun muqatta to amma da yawa daga cikin muhakkikun abinda suke fada Allah ta'ala yana so ne ya nuna mu'jiza ta al-Qur'ani ya nuna wa Qurayshawa Larabawa na zamanin manzon Allah mu'jiza ta al-Qur'ani ya nuna musu wannan al-Qur'anin ba wani abu bane da harufan da suke rubuta yaren su ne aka saukar da Qur'anin alif lam mim ta sin sad ha mim ya ya sin da wannan aka hada Qur'ani saboda haka idan masuma in za su iya su yi amfani da harufan nan su kawo kutunkucin al-Qur'ani to shi yasa suka dalili da zai nuna haka inda aka ambaci huruful muqatta'a nan bayan sa abin da zai zo shine me maganar al-Qur'ani ha mim ne ko sad ne ko ta sin ne ko ta sin ne ko alif lam ra ko alif lam mim ne sai ji abin da zai biyo ba shine me magana akan al-Qur'ani to Allah ta'ala yana so ya nuna mu'jizata al-Qur'ani wannan ma ijtihadi ne ba nassi bane to sha san wasu ko idan sun zo su ce Allahu a'lam bi muradihi bi zalika atakaita magana a wuce inda wannan yana da gaskin abubuwan da za a bauta wa sanin wannan inda yana da gaskin abubuwan da za a bauta wa Allah da su da kuma manzon Allah ya bayyana almuhim din ko yare akwai wata hikimar da ta sa Allah ya kawo wannan tsarin sawa'un an gane ko ba a gane ba sai Allah ta'ala yake cewa kitabun littafi ne mai girma kitabun wannan alqur'ani littafi ne mai girma uhkimat ayatu an kyautata ayoyinsa thumma fussilat sanna aka bayyana su filla filla min ladun daga gurin hakimin Allah mai hikima khabirin masani goni kitabun malamai suka ce khabar ne li mubtada'in mahdhubin taqdiru hadha kitabun wannan alqur'ani littafi ne wasu malamai suka ce a'a kitabun ne shine mubtada dan nakira uhkimat ayatu shine khabar na kitab din malamai suka ce kitabun an kawo da nakira litta'zim wannan wani littafi ne mai girman sha'ani ana fahimta to amma ya siffar littafin yake ya siffansa to shine Allah ta'ala yake cewa uhkimat ayatu wannan sifa ce ta kitabun wanda an kyautata ayoyinsa al-ihkam asalinsa daga al-man'u hana abu shi yasa aka kira al-hikma hikima saboda tana hana ka aikata abin da yake ba daidai ba a fahimta uhkimat ma'ana utqinat an kyautata ta fuskoki da dama ta fuskar zubinsa mai ban mamaki irin inda zubin al-Qur'ani yazo tsarin maganar mu'jiz daga rabadau wanda babu wanda zai iya kawo irinsa kuma yana kunshe ne ma'anoni masu ƙayatarwa masu ban sha'awa sannan ga fasaha sannan ga balaga irin zubin al-Qur'ani babu wani littafin da ya kunshi irin zubin al-Qur'ani tsarin al-Qur'ani babu wani littafin da ya kunshi tsari irin na al-Qur'ani an fahimta kuma baya tsuha ayatu kullama tala al-mada jududun yazinuhunna jamalul itqi wal qidam ya sauka shekara 1400 da wani abu amma ana karantawa sai ka ji kamar yanzu aka saukar mahaddacin al-Qur'ani ne ya haddace al-Qur'ani ya rubuta Qur'ani sau ba iyaka da ka ya rubuta Qur'ani
da ka so ba iyaka amma wani yana karantawa sai yanzu yana sai ya ji kamar yanzu ne muke fara jin alqur'ani wannan sai alqur'ani uhkimat ayatu Allah ya kyauta da ayoyinsa sannan babu lahani a ciki babu aibi a ciki an fahimta babu tufka da warwara an yi magana a nan kuma ji aka warware a can an fahimta domin maganar mutum wani sa'in za ka yi magana saboda kasawa irin ta dan adam sai kuma ka zo ka faɗi wani abin da yake ya warware abin da ka faɗa da farko ko littafi ka rubuta ka rubuta bayan kana muraja'a ka gyara nan ka gyara can ka gyara can ka sake dubawa ka gyara can ka ba wani ya gyara kuma ya ba wani gyarar ba ta kare ba wa ya'ba Allahul kamala illa likitabihi za ka rubuta littafi ka karanta sau biyar sau shida ka ba wani ya gyara amma duk da gaban shekara uku biyar kana kana karantawa tab ya akai wannan abu ya kubce mana ne wani kuskure can wani lungu bai kamata a ce wannan abu ya kubce muku ba amma alqur'ani babu wannan babu tufka da warwara kuma baya sabawa waki da hankali yana tafiya tare da zamani daidai yake da kowane zamani shi ya sa uhkimat ayatu sabanin dokokin bil adama za a tara 'yan majalisa a tsara dokoki a tara lauyoyi su yi dogon turanci manya-manyan turanci a ce a ji a dawo a gyaggyara a ce yanzu ya yi a kai wa shugaban ƙasa ya sa hannu shi kenan doka ya zama doka can kuma aka samu wani kes an je kotu sai a yi kotin citing section kaza da kaza na act kaza da kaza ana dubawa sai a ce ai actin bai ce kaza ba ai actin kaza kaza sai alƙali ya rasa ina zai yi sai a ce wannan yana buƙatar interpretation sai an nemi fasara sai an yi kaza sai an yi kaza can ba wani lokaci sai a za a duba dokar nan fa akwai matsala a zo a yi amending section kaza kaza nan ya kamata a gyara a tara 'yan majalisa a gyara a tara jama'a duba a gyara baya kuma can shekara uku hudu kai dogon na baya kamata a yi amending gyarar da ba ta kare ba kin saboda me saboda man made kanun wad'i mutum ne ya yi shi kuma mutum hankalinsa gajiyayye ne hankalinsa yana da iyaka abu nan yanzu ne yake gani abinda zai biyo baya ba zai iya ba amma qur'ani ya sauka kafin shekara 1400 ya magance matsalolin wancan zamanin ya magance matsalolin da suka biyo baya yana magance matsalolin yau kuma zai magance matsalolin gobe saboda me min ladun hakimin khabir ana fahimta ba a canja shi babu wanda ya isa ya canja shi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun wa inna lahu lahafizun babu shi ba tufka da warwara afala tadabbaruna alquran wa law kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan katira shin ba za su yi tadabburi wannan alquran ba karantawa ba da karatu haka kawai ba za ka fahimci girman alqurani ba so dubu za a karanta ai na sauke alqurani na sauke alqurani so dubu ba za ka fahimci girman alqurani ba za ka fahimci girman alqurani ne bit tadabburi aya ɗaya nan ka je ka dawo kina so 40 so 50 aya dai fa ka je ka dawo ka je ka dawo ka je ka dawo ka je ka dawo so 30 40 50 kila ma 100 duk sanda kuma ka je ka dawo dole sai ka hango wani abin da baka hango ba wannan shine tadabburi wannan shi zai saka fahimci girman alqur'ani Allah ya ce afala yatadabbaruna alqur'an ba za su yi tuntuntuni akan alqur'ani ba za su yi tunani akan wannan alqur'ani ba inda wannan alqur'ani daga ba daga gurin Allah yake ba lawajadu fihi ikhtilafan katira da su samu sabani mai yawa a ciki amma da yake daga gurin Allah ne ba sabani an fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya fito a hadisin Musnad na Imam Ahmad ya fito sahabbai suna tattaunawa suna jayayya akan Al-Qur'ani wasu ayoyin Al-Qur'ani ina su ma ɗan adam ne gurbin fahimtarsu sai manzon Allah ya ji sai ya hana su sai ya ce da su inna hadha al-Qur'an lam yanzil yukadhibu ba'dahu ba'dan Qur'ani na fa baya sashensa baya ƙaryata sashi sashensa baya ƙaryata sashi sabanin maganar mutum zaka faɗi abu baka san ka faɗa ba ai kace kaza wallahi to ai ban lura ba ai ban sani ba na manta ne Qur'ani babu wannan bal yusaddiqu ba'dahu ba'dan sashensa na gaskata sashi yace fa ma araftum minhu fa'malu bihi abanda ko karanta ko fahimta ku yi aiki dashi wa ma jahiltum minhu abanda ba ku gane ba ku jahilta farudduhu ila alimi ku maida shi zuwa ga masaninsa ku je ku tambayi wanda ya sani ya kai Allah ta'ala yace kaza kuma a guri kaza Allah ta'ala yace kaza ya kai haka wanda ya sani zai wanda ya sani zai warware mu an fahimta in ma kaga wani guri na alqur'ani kamar ya ci karo da wani guri wata aya ta ci karo da wata aya imma wannan saboda karancin ilimi ne ko saboda rashin fahimta amma fi waqi'il amr babu ta'arud dan daga Allah ne wanda ya san komai shi yasa Sheikh Muhammad Amin Shinqiti ya rubuta littafinsa dafu ihamil ittirab an ayatil kitab kawar da tunanin cewa akwai sabani tsakanin ayoyin alqur'ani babu sai da kai ne baka fahimta ba ana fahimta to shine alif lam ra kitabun wannan alqur'ani littafi ne mai girma uhkimat ayatuhu an kyautata ayoyinsa ana fahimta rami tina zama ya muci gaba kuwa gara ma kura musa don fusila din shi ma zai doki bayanai sannan ga miladun hakimin khabir to haka zama kura musa a nan abinda muka bada ya zama daidai Allah ba mu ladarsa gaba daya abinda muka bada ya zama da kuskure Allah ya fi mana gaba dayan mu abinda muke karantawa muke fassarawa Allah ya mana amfani Allah ya sa ya mana amfani duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana kyawun ayyukan mu kurakuran mu Allah ya gafarta mana Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu daga cikin wurin da suka dace da daren Lailatul Qadr Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu daga cikin bayi wurin da za a yanta su daga wuta Allah ya gafarta iyayen mu da malaman mu marasa lafiyar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya muna da bukatu da yawa Allah kuma ya sani ya Allah muna roƙon ka ka san gana muna ka san bukatun mu gaba daya da wanda muke nan da wanda suke sauraron mu da wanda suka aiko suna neman addu'a ya Allah duka biya mana bukatun mu na alkhairi ya Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi ba mu da wanda zai biya mana bukatun mu sai kai Allah kai ne mahalicci mu kai ne majibincin al'amarin mu muna roƙon ka da sunayenka kyawawa da sufofin mu da ka biya mana bukatun mu ya Allah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك